Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a shirye-shiryenmu na musamman da muke kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a dalilin annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama. Ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. To a cikin shirin za ku ji cewa daidai lokacin da zabukan gama gari ke ƙara karatowa a jamhuriyar Nijar, al'amarin canza shekara daga wannan jam'iyyar zuwa waccan ne ke neman zama ruwan dare ga duniya. Sannan za a ji cewa kasar Amurka ta taya tarayyar Najeriya muna rabuwa da cutar shan inna. Har yanzu dai a tarayyar Najeriya akwai wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta yi da Dr. Hakim Baba Ahmed mai magana da yawun kungiyar dattawan Arewa kan shawarar gyaran kundin tsarin mulkin kasar. Akwai shirin kuwa bar gida da shirin jaridun Nijar. Sannan mu kammala da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka, amma dukkanin su za su zo muku ne bayan labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Yayin da ya rage makonni tara gudanar da zaɓe a Amurka, shugaban ƙasa Donald Trump da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, jiya Litinin sun ɗora junansu alhakin tashe-tashen hankali kan titina da ke da nasaba da nuna wariyar launin fata da kuma yadda 'yan sanda ke musgunawa 'yan tsiraru da suka ɓarke a 'yan kwanakin nan. A jiya Litinin, Trump ya wallafa a shafin Twitter cewa yana shirin kai ziyara a Kenosha ta jihar Wisconsin a yau Talata, inda zanga-zanga ta koma tashin hankali a makon da ya gabata bayan da wani ɗan sanda ya harba wani mutum baƙar fata a baya yayin da yake ƙoƙarin kama shi. An zargi wani matashi farar fata ɗan banga da ya yi ikirarin kare shaguna a Kenosha da kashe mutum biyu da kuma raunata na uku a lokacin zanga-zangar a kan titina a lokacin da yake nuni da Biden. Trump ya ce tashin hankalin a jihar Wisconsin da rashin zaman lafiya a garin Portland na jihar Oregon da ke arewa maso yammacin Amurka ya tilastawa Joe mara kuzari fitowa daga ƙasan gidansa a jihar Delaware inda yake yakin neman zaɓen ranar uku ga watan Nuwamba don ya kaucewa taron mutane da yawa a lokacin annobar coronavirus. A wani jawabi da ya yi jiya Litinin a Pittsburgh, Biden ya ɗora laifi kan Trump na tashin hankali da ya ɓarke a sassan ƙasar yayin da Amurka ke fama da yaɗuwar zanga-zanga da a wasu lokuta kan rikiɗe zuwa tashin hankali da kuma zanga-zangar adawa da yadda 'yan sanda ke musgunawa tsiraru da kuma rashin daidaito a cikin jama'a Amurka. A jiya Litinin, gwamnatin riƙon ƙwarya ta Sudan ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da dakarun juyin juya hali na Sudan SRF, wata gamayyar ƙungiyar 'yan tawaye daga yankunan Darfur, kudancin Kordofan da kuma Blue Nile, yarjejeniyar mai cike da tarihi da aka kulla bayan shafa shekara ana tattaunawa da Sudan ta Kudu ta karɓi baƙunci. Ta yi tanadin raba mukamai, haɗa jami'an tsaro, 'yancin ƙasa da kuma dawo da waɗanda suka bar muhallansu a cikin shekarun da aka kwashe ana rikici. Bangarori biyu na 'yan tawaye da suke cikin ƙungiyar 'yan tawaye ta SLM da SPLMN sun ki shiga cikin yarjejeniyar ta zaman lafiyar. Amma mai magana da yawun gwamnatin riƙon ƙwaryar Sudan Faisal Salihi ya yaba da yarjejeniyar. Ya ce zaman lafiya shi ne a kan gaba daga cikin abubuwa goma da gwamnatin riƙon ƙwaryar ta ƙudurar aniyar magance su. Ya ce tun a watan Satumba bara wakilai suka haɗu a Juba, kana suka sanar da ayyana yarjejeniyar Juba. Salihi ya ce gwamnatin riƙon ƙwaryar tana farin ciki na cimma wannan mataki, amma suna sanar da cewa har yanzu akwai zagayen tattaunawa da ake bukata tare da ƙungiyoyin 'yan tawaye na SLM da SPLMN domin fatan cimma cikakkiyar yarjejeniyar zaman lafiya da kowa zai amince da ita. 'Yan tawayen sun gwabza faɗa tare da dakarun da tsohon shugaban ƙasa Umar al-Bashir ya tura, wanda sojoji suka hamɓar da shi a watan Afrilun 2019 bayan shafa watanni ana zanga-zanga kana aka miye gurbinsa tare da gwamnatin haɗaka tsakanin sojoji da farar hula. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya ce ƙasarsa ta cimma yarjejeniya jiya Litinin tare da kamfanin Novavax da Johnson & Johnson na samar da miliyoyin allurar rigakafin coronavirus da suke gwadawa. Yarjejeniyar biyu na Canada sun biyo bayan wata yarjejeniya daban tare da kamfanin Pfizer da Moderna da aka sanar makonnin da suka gabata, kuma wannan shine misali na baya-bayan nan da ƙasashe suke hanzarin samun rigakafin. Canada dai tana mataki na ƙarshe na tattaunawa don ta samu allurar kamfanin AstraZeneca, kuma tana tattaunawa don samun wasu rigakafi na Pfizer, a cewar ministan kasuwanci Anita Anand. Anand ta faɗawa manema labarai cewa abinda muke kokarin yi shine mu tabbatar cewa idan an samu rigakafin muna kan gaba. Canada tana da yawan mutane kusan miliyan 38 kuma rijiyoyin hudu na rigakafin da ta sanya wa hannu ya zuwa yanzu sun bayar kasar rigakafin akalla miliyan 88 tare da wani zabi na samun karin dubban miliyoyi. Trudeau ya bayyana a lokacin da ya sanar da yarjejeniyoyin a Montreal. A karan farko an tuhumi wani da ya bayyana kansa da dan kungiyar gwagwarmaya da aka fi sani da Antifa da hannu a wani mummunan harbi. An kuma ba da rahoton cewa ana gudanar da bincike saboda kashe wani magoyin bayan shugaban kasa Donald Trump a ranar Asabar a garin Portland na jihar Oregon. Yunkurin zanga-zanga da masu saucin ra'ayi ya koma ga matakin tashin hankali a baya domin nuna adawa da kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi amma ta rage farin jini. Aaron J. Danielson shine wanda aka harba a kirji yayin artabu da ya barke tsakanin mambobin kungiyar masu tsatsauran ra'ayi da ake kira Patriot Prayer da kuma masu zanga-zangar adawa da ta hada da Antifa da sauransu. Yan sanda suna bincike amma basu bayyana sunan wanda ake zargi ba. Jaridar Portland mafi girma The Oregonian duk da haka ta rawaito cewa yar uwar Michael Forrest Rohanya dan shekaru 48 ce ta bayyana shi a matsayin dan bindigar. Mun tuntube yan sanda kuma muka tabbatar da cewa mun gane Michael a cikin hotunan. Yar uwarsa ta fada wa jaridar kuma binciken laifuka ta Amurka wato FBI ta ce tana tallafawa binciken.
Duk madalla labarun duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai taskar rahotanni. Zamu kuma farawa ne da jamhuriyar Nijar, inda daidai lokacin da zabukan gama gari ke kara karatowa a kasar, guguwar ficewa ko shiga wannan jam'iyya zuwa waccan ne ke neman zama ruwan dare ga duniya a dukkanin kasar. Al'amarin bayanan shine sanarwar ficewar wasu gusoshin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki na binnin kunni daga jam'iyyar, inda dai bangare kuma jam'iyyar ta PNDS tarayya ke cewa dama waɗanda suka fitar da sanarwar korari ne. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin muryar Amurka a binnin kunni Haruna Mamman Bako ya aika mana.
Alhaji Bello Musa, tsohon sharhedo mission a fadarar Prime Minister, ya mini ƙarin bayani.
Dalulluka abin da ya shahi mun kabar tarayya su magabata na wangagari waɗanda muke tare da su. To sun sa kishin ta kwarai da gaske, haƙiyayya ta shigo saboda mi, saboda su ba su da al'umma, mutane ba su baya gare su. Mu Allah ya muna taimako, mu a tare da jama'a talakawa waɗanda muke tare da su, muke sauraron kukansu da komi nasu gwargwado muna tare da su. To shi sanadiyar abin yayi kamari har wannan abin ya zam gaba tsakanin mu da su, abinda ba musawarar hashi zam gaba saboda buri guda na akai matsayi duddai sunna akai tarayya ta ci. Sun kace sun kore mu, Allah ya sa muna ya mai mun ka zo an kace a ga kora ba haka nan jam'iyyar tarayya ka kora ba cewa da sakataren na jam'iyya na kasa gabaki dai an ka kaina bazum shi shugaba wanda ke takara na karkashin tarayya shine bazo. An ka kai mai matsalar kwanni, yace me yasa matsalar kwanni tana tiya tana dawa. An ka ce mishi abin da yasa tana tiya tana dawa su waɗannan litijin ne mutane Abbasu da shi ko wanga yaro cewa da Alhaji Bello na Alhaji Musa, shi ko Allah hore mai jama'a na baya gare hasa da shi ta kawai suke yi matsala ta ki karewa tunda su akwai abin da suka gani wanda sun kai kari ne. To shi ko duk wanda a tare da al'umma tunda siyasa ita al'umma na ita, kai in tsuwa na gare ka ko ko girma na gare ka baka da mutane wanda ko shi adda mutane, to ko in ba ai hankuri ba to wanga kiyayya irin wanga wanda ta same mu da tsakanin mu da su, to ita ta takai hakan ga mun kaga maganin kiyayya rabuwa.
Takamaimai ina ne suka koma tunda sun yi maganar cewa sun bar jam'iyyar ta PNDS tarayya, ita ce tambayar da na sake yi wa Alhaji Bello Musa.
Ba mu koma ba tunda mu mutane na muke shawara da su sai sun ce ga inda za mu taya. Bazum ya ce maka tambi maza-maza shi tuhorar juma'a waccan wadda ta huce, shi saka kunni shi tattauna da mu, ka tambi bai samu damar tahowa ba, ya ce ya turo MP Federation sun ka taho jiya sun ka ce kuma mu ba a ce su gana da mu ba. Shugaban jam'iyya na ce a zaka gana da mu, kuma a an ya turo shugaban jam'iyya na jihar Tawa gaba ɗaya, kenan kaga abin a can tsakanin su mun kanka mu ba mu san shi ba.
To yanzu kenan kuna nan ba ku fice ba kawa waje guda kawa guda ciki ko kun fice dai ba ku wada sanar da inda za ku koma ba?
A mun yi ta tarayya gabaki ɗaya.
Na kira kakakin jam'iyyar PNDS tarayya reshen gundumar birnin Kwanni dan baba Mamman Cenyi domin jin matsayin jam'iyyar su game da wannan zancen, inda ya ce na bashi dan lokaci ya tuntube shugaban jam'iyyar na gundumar birnin Gwanni. Haka ku muka yi. Daga bisani ya sake kira na yace min ai ba sai sun yi magana ba tunda sun aika mana kofi na sanarwar korar waɗannan mutanen daga jam'iyyar su ta PNDS tarayya gabanin su su ce sun fice daga jam'iyyar ta tarayya. Haruna Mamman bako na birnin Gwanni sashin Hausan Murya Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla gaida Haruna yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda kasar Amurka ta taya kasar munna rabuwa da cutar shan inna amma fa tare da gargadin dokar matakan daurewar wannan nasarar kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto da wakilin muryar Amurka a Abuja Hassan Maina Kaina ya aika muna.
Jakadar Amurka a Nigeria uwar gida Mary Beth Leonard ta ce lalle kam abin farin ciki ne yadda Nigeria ta rabu da cutar shan inna. Tana mai cewar babu wata ƙasa da za ta iya cimma wannan nasara ba tare da haɗin gwiwar abokan hulɗarta ba. Jakadar ta Amurka ta ce Amurka za ta ci gaba da marawa Najeriya don tabbatar da ɗorewar wannan nasara ta hanyar ƙarfafa allurar rigakafi ga ƙananan yara ga jarirai da kuma inganta lafiyar yara da iyali. Najeriya dai ta kai ga cimma yin sallama da cutar shan inna ne bayan shafe shekaru huɗu ba tare da samun ɓullar cutar ba. Ambassador Leonard ta ce tana mai kwarin gwiwar Najeriya na da kazar-kazar din dorewar wannan nasara amma ta gargadin cewar in fa aka yi sakaci cutar shan innan ka iya sake bulla. Akan haka na tuntubi kwararre kan cutuka masu yaduwa a Najeriya Farfesa Abba Isa ko wani irin sakaci ne da ka iya kai ga sake bullar cutar a Najeriya.
To kuma abin da ya kamata yanzu ne tunda mun ci wannan nasara shine irin allurar rigakafi wacce ake yi wa yara idan an haife su tun daga ranar aihuwa a kai su a yi bayan 40 a kai a ci gaba har zuwa wata 9. To wannan shine tsarin da ya saura mana ta bangaren abin da ya shafi cutar polio. Najeriya dole ne ya wajaba a kanmu mu ci gaba da karfafa wannan shiri mai inganci. Domin ta haka ne kawai sababbin yara da za a haifa zai zamana su ma ana kare su daga wannan cuta. To haka ne shine zai sa mu tsira daga wannan cuta ta har abada. Duk da dai yanzu babu alamunta babu kullata an kai wannan mataki wanda mun yi nasara in ba mu dage mun ci gaba da shirin rigakafi ba da kuma mu tabbatar mu rika tsaftace garuruwanmu wannan shi ba yana iya taimakawa domin ita cuta ce da take yaduwa ta hanyar bayan gida. To duk irin waɗannan za su taimaka kar a maida bara bana.
Su ma iyayen yara na shan alwashin cewar ba za su baiwa Najeriya kunya ba ta hanyar dagewa da kai jariransu wuraren allurar rigakafi kamar yadda wannan mata da ta haifu a makon nan da ya gabata ke shaida min.
Duk da Najeriya ta fita daga cikin kasashe da suke fama daga cutar polio yanzu yata bata wuce sati biyu ba duk da haka ina kai ta ana yi mata immunization kuma zan ci gaba da kai ta har ta girma. Sannan ina kira ga iyaye su dage wajen kai su yaran su zuwa allurar immunization saboda koda polio babu a Najeriya zai iya dawowa. Ba wai hakan yana nufin kar mu kai yaran mu ba mu ci gaba da kai yaran mu. Ina kira mu ci gaba da kai yaran mu saboda mu sake samu lafiya kuma sannan mu sami yara masu lafiya nan gaba.
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan, har yanzu dai muna tarayyar ta Nigeria inda majalisar dokokin kasar ta nemi shawarwari domin su gyara kundin tsarin mulkin kasa amma kungiyar dattawan arewa ta ce babu wani laifi da zai sa a sake gyaran kundin tsarin mulkin kasar domin tun a cikin shekarar 1999 ake gyara amma 'yan kasar ba su ga amfanin gyaran ba. Shugaban hulɗa da manema labarai kuma mai magana da yawun kungiyar Dr. Hakim Baba Ahmed ya bayyana wa wakilin muryar Amurka Abuja Madina Dauda cewa gara a yi taron sake fasalin ƙasa ta hanyar kada ƙuri'ar raba gardama ga dai yadda hirarsu ta kasance.
Wannan yunkuri da suka yi ba sabo bane, mu ma namu kukan ba sabo bane, gani muka yi ya isa hakan. Yanzu wannan abin da za a yi kuɗin da za su kashe musamman mu a arewa inda kalilan daga ciki aka ɗauka aka je Katsina aka je Zamfara aka je Niger State aka nemi waɗanda suke zaune a IDP inda ake tare ɗan gudun hijira san aka ce ga abincin da za ku ci ko a ɗan ƙoƙata a neman musu tsari. Ai mu da yashin mana
in dai za a ce ma dan Najeriya fito kowane shekara hudu ka zabi shugaban kasa ka zabi senator ka zabi kaza babu dalilin da yasa ba za a je ci bace ma dan Najeriya to mi mu muke jin wannan abu ba rashin tsaro ga talauci ga wahala a tambayin mu na me ke damun mu ya muke san Najeriya nan ta yi me yasa ba a taba yin wannan abu ba amma ba taba yi ba da babu matsala to yanzu lokaci ya kai domin yanda aka shirya gyaran nan a da gaskiya dai ba
to baka ganin cewa ana samun sauyi a rayuwa da zamantakewar al'umma da ya kamata kullun a rika dan yin gyaran nan saboda kyautata musu
to ai gyaran ne da ake yanzu gyaran aka yanzu kin ga dai wancan majalisar da ta wuce da aka wuce ta ai ta gogo da wannan ta shirye gyare-gyare da yawa nan ai gyara nan ai gyara nan ai gyara kila ko kashi biyar cikin ɗari ba a yarda an yi ba tsakanin su da shugaban da fara shugaban ƙasa da kuma majalisan jihohi suka ɗauka suka yi watsi da shi ba a samu komai ba wannan kundin mulkin da muke magana constitution kashi 95 na cikin shi musamman abubuwan da yanzu ake cewa ka ce na ce wanda ake cewa restriction shi ne tsarin ƙasa ko canjin ƙairayi to ba a taɓa komai ba a ciki kuma yana kawo mummunan matsala
amma an taɓa gyaran su a majalisar
ba a taɓa yi ba saboda ba su son su gyara masu gyaran su ne kuma ba sa son a gyaran wanda ya suke da ƙarfin gyaran su ne ba sa so a gyaran yanzu alal misali ki ɗauki abu ɗaya kuɗin da ake kashewa a nan fadar shugaban ƙasa Allah kaɗai ya san kuɗin da muke kashewa saboda muna da presidential system tsari wanda yake da shugaba mai cikakken iko sannan nan wurin majalisa ga majalisan dattawa ga majalisan wakilai kuɗin da ake kashewa a kansu kawai in kika tambaya shin ya cancanci a kashe shi ina amfani shi a ce mu ƴan Najeriya shin a bar waɗannan guda biyun nan ga majalisan dattawa ga majalisan wakilai koko a maida shi daya me yasa ba za a bar ƴan Najeriya zaɓi ba su tambaya a nuna musu kun ga kuɗin da muke kashewa fa a kowane shekara da albashinsu da waɗannan miliyoyi da ake basu kaza 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 in kika tara kuɗin da ake kashewa a majalisa kawai a nuna ma ƴan Najeriya ƴan Najeriya dai ba su san wannan ba shi yasa kike gani amma sun san suna da kuɗi shi yasa da an ce yau sanatan ka ya zo sai ki gari ana jin shi sai yana da shi kuɗin jama'a ne shi ne za a ɗauka a baya ƴaƴan talakawan ilimi a yi hanya a yi asibiti a nemi tsaro duk babu kuɗin da ake kashewa akan gwamnati kawai da na tarayya da na gwamnoni da sauransu da sauransu Allah kada ya sa ya kan shi shin jama'ar Allah an cigaba an dinga zama kenan haka nan ana cigaba da irin wannan abu
to a taron da ba gaddamar ba za a kashe kuɗi ba kake nufi
za a kashe kuɗi dole menene za a kashe kuɗin nan dole mutane su zo su baro gida su zo su zauna su yi wannan shawarwari idan ma ana so a yi gyara a nemo waɗanda za a ce to ku tsaya ku ji ba fa irin da za a yi ba fa ba za ku zo ne a ɗauko miliyoyi a baku ba wannan aikin na sadaka da kai ne na amana ne mu ba mu da kuɗin da za mu baku miliyan 10 miliyan 20 amma mun yarda da ku jama'an da za su turo ku sun yarda da ku so a rage mana ai ba dole ba ne dole ne sai an kashe biliyoyi sannan ai wannan abu kuma ko an yi abinda zai bambanta shi da wancan shine wannan in an yi ba duk kuɗin da kashe sai kuma a mayar mu masu bannan sai a ce gashi nan ku yi yadda kuka ji shi yasa wanda aka yi a karkashin Obasanjo bai yi haifi da mai ido ba wanda aka yi a Jonathan bai haifi da mai ido ba to jama'ar Allah mun dinga zama kenan ana yin wannan abu sannan ana cewa ƙasar nan fa dole a gyara ta to wa zai gyara masu bannan su ne kuma suke cewa za su gyara ai ba zai yi ba kamar yadda nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kawo mana karshen wannan abu
to ina mafita kenan
mafita shine Allah ya sa shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda shine commander in chief of the armed forces shugaban kasa Allah ya ba shi dama da basirar da zai farka ya gane cewa inda ya fito arewa kenan tana cin wuta Allah ya sa idan bai sani bane wani mai son shi mai son kasan mai son arewa zai je ga shi cewa halin da muke ciki fa ba mu taba ganin irin shi ba kuma karar da rubuwa yake
Dr. Hakim Baba Ahmed kenan mai magana da yan kungiyar dattawan arewa a Najeriya a hira su da wakilin murya Amurka a Abuja Madina Dauda yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar
gida ka san wanda ba awa ka sace da rago da ranga masu yan zama kai wani goma wala wada ka sai wada ka jami
kowa ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku ji da ta musamman da wasu ƴan asalin Afrika da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma
muna tare da Usman Dan Kano dake nan a jamhuriyar Niger
eh to gaskiya sauyin da nake so in gani musamman a nan cikin Yamai ko kuma cikin Niger gaba daya yawa yadda hukumomi suna kokari gaskiya suna kokari wajen kula da harkar tsaro saboda tsaro gaskiya shine gari din da aka ce babu tsaro to gaskiya gari bai ya rugo kowane ko mai girman garin wajen kawata burane gaskiya ana kokari to sai dai gaskiya kashi ɗaya ne za a ce cikin goma na birnin Yamai yake da kyawu yawa kashi tara gaskiya sai dai a hankali wannan bangaren
to ni kake so ka gani an saka a wa'ancan taran
to taran kamar hanyar ruwa kamar kota inda ruwa zai wuce da kuma hanyoyi na cikin unguwanni haka ba manyan hanyoyi ba haka na cikin unguwanni haka yadda za ka wuce kamar daga unguwa zuwa unguwa saboda yanzu akwai unguwannin da in har aka yi ruwa wallahi ka ce za ka je to gwanda ma ka ce ka kama hanyar dosa da kafa saboda kafin ka samu tansi kafin ka samu tansi da kai kan unguwannin nan wallahi ka samu aiki amma yin sungun ba ni sungune ba ni kwandu dukkansu zuwa dan zama zuwa dastan wannan duka waɗannan in kana son ka je wallahi ka samu tashin hankali kuma ko da yake ita kuma tana da alhakin ta ne ta gyara ta amma su kuma mazauna cikin unguwanni ya kamata ce su ma sun hada kai saboda a gyara gari ba wai sai an jira hukuma ta zo ba ya ce ba mutanen unguwa su ma su dinga gyarawa saboda amfanin su kafin gwamnati ta zo ta amfana da su
to sai kuma bari mu leka makwabciya Najeriya a can kuwa shi me kake so gani wani sauyi kake so gani an samu a Najeriya
to wallahi sauyin da muke son a samu shine da gaskiya na tsaro na tsaron nan gaskiya shine babbar matsalar da muke fama da ita a can Najeriya saboda duk wanda zai tafi Najeriya sai ji kamar za shi lahira ne ko zai dawo ko kuma za a rike shi a can
ikon Allah
saboda in ka tafi akan hanya baka da garanti akan hanya in ka je gidanka ma baka da garanti to kaga muna fatan Allah ya sa hukumomi su je kuma su kula da wannan haƙƙin dan duk inda babu tsaron nan abun ba a samu a yi kasuwa da kyau ba a samu a yi ziyara da kyau ma'amala duka ragewa take yi ta al'umma gaba daya saboda babu tsaro
haka nan ne
shi yanzu wannan ba'amalan da yake son yari shi mai shugaban Buhari yana son yi kokari da mugaye saboda suna ganin cewa in aka samu zaman lafiyar su ba za su amana ba to shi sa duka suke lalata abubuwa saboda kada abin ya tafi da kyau yanda su ba za su samu abin da suke bukata ba
da ƙarshe zanciya wani ne kana akwai abin da kake so ka ƙara cikin wannan hirar tamu
to abin da kake son na ƙara fatan alheri zan yi wa kasashen mu guda biyu yawa Najeriya da Niger Allah ya ba mu kwanciyar hankali ya kuma ƙara mana ruwar arziki na al'umma da na ƙasa gaba ɗaya yawa ya ƙara kare mu daga sharrin dukkan mugaye da ke fatan ya kawo mana fitina cikin ƙasashen namu to Allah ya kauda mana shi Allah ya kare mu daga sharrin shi kowane ne shi albarkacin annabi Allah ya ƙara mana haɗin kai yadda muke zaune lafiya Allah ya sa dukkan inda za mu shiga cikin Nijar ko Najeriya Allah ya ƙara zaune da mu lafiya albarka annabi na gode
to na gode kwarai malam Usman dan Kano dan asalin kasar Najeriya da ke nan jamhuriyar Nijar da ke zaune a Yamai babban birnin kasar mun gode da ka ba mu damar tattaunawa da kai a cikin shirin kowa ya bar gida gida ya bar shunni Abdul Aziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah na gode
to a gaida Abdulaziz ga kuma Suleiman Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Nijar
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa taron shugabannin kasashen yammacin Afirka mambobin kungiyar sai da yawo da ya gudana a ƙarshen mako ya umarci sojojin da suka yi juyin mulki a Mali su shirya zaɓe don mayar da mulki a hannun fararen kula kafin nan da shekara guda. Jaridar ta ambato shugaban riƙon ƙungiyar ECOWAS Isu Muhammadu na Nijar na cewa ƙaƙabawa ƙasa takunkumi abu ne da aka riga aka san yana da illoli. To amma kuma ɗaukar irin wannan mataki ya zama wajibi kwatankwacin yadda likitoci ke yi a lokacin da suke ƙoƙarin warkar da wata mummunar cuta. Jaridar L'Actualité na cewa kasar Rasha ta jaddada goyon bayanta ga sojojin da suka kawar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita daga Karaga. Jaridar ta ce a wani sakon email din da ta aike wa kwamitin sojojin mai lakabin CNSP, Fadar Kremlin ta sanar cewa kasar Rasha na shirye ta baiwa sojojin na Mali daukin dakaru, muddin kungiyar sai da yawo ta ce za ta yi amfani da karfi don mayar da IBK akan kujerar shugabancin kasa. Jaridar Le Gouvernement ta bayyana cewa wasu jam'iyyun siyasa sun kulle kawance da wasu kungiyoyin fararen kula da na kwadago da nufin kalobalantar shugaba Isuhu Muhammadu na Nijar saboda zarginsa da rashin gudanar da mulki na gari a kasar. Jaridar ta ce gamayyar wacce ake kira Coalition Citoyenne pour la République CCR ta ce ta gano cewa komai ya tabarbare a wannan kasa. Fannin siyasa, rayuwar jama'a, tattalin arziki da fannin tsaro duk sun shiga cikin halin haula'i a tsawon shekaru sama da tara na mulkin Renaissance. Ambaliyar ruwan da ake fama da ita a sassan jamhuriyar Niger na daga cikin labaran da suka fi daukar hankalin jaridun wannan mako. Jaridar L'Eclosion ta bayyana cewa wannan matsala ta fi muni a birnin Yamai inda batsewar kogin Isa da aka fi sani da kogin Niger ta sa ruwa mamaye unguwanni da dama na shiyar Yamai ta biyar, lamarin da ya haddasa barnar dimbin dukiyoyi da lalata gonakin shinkafa yayin da aka rufe gadar Pont Kennedy a ci gaba da daukar matakan datse hanyoyin da kogin ke kutsawa don shiga unguwannin gaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ma da lagaida Sulai, za mu kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Kasar Iran ta bayyana aniyarta na fadada shirinta na makaman nukiliya da kaddamar da makaman ballistic da ci gaba da bada taimako ga kungiyoyin ta'addanci da gwamnatin Bashar al-Assad mai kisa. Kana ta ce tana tattaunawa da babban kawanta China domin kulla yarjejeniyar aiki tare tsawon shekaru 25, lamarin da ke haifar da fargaba a duniya. Amma abinda kuma ya kamata a tuna a jerin damuwa akan munanan ayyukan gwamnatin Iran shine yanda gwamnatin take gallaza mutanen kasar Iran. Wata cibiyar kare haƙƙin bil'adama a birnin New York mai aiki a Iran ta ce a cikin wannan lokaci an yanke hukuncin zaman gidan kaso na shekaru 4 da watanni 8 akan ƴan rajin kare haƙƙin mata da ɗalibai Bahar Hidayat. Ana zarginta ne da aikata manyan laifuka na tattara jama'a da kuma yin arangama da jami'an tsaron ƙasa da kuma kushe ƙasar. Bayan shiga wata zanga-zangar lumana a birnin Tehran, biyo bayan kakkaɓo jirgin fasinjan Ukraine da jami'an tsaron juyin juya hali na ƙasar da kuma rashin askarawan na ma'aikatar sojin ƙasar suka yi a cikin watan Janairun wannan shekarar 2020. A wani saƙon Twitter, Hidayat ta kwatanta kashe mutum 176 a cikin hatsarin jirgin saman da ɗaruruwan 'yan ƙasar Iran da jami'an tsaro suka kashe su a cikin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da ta ɓarke a faɗin ƙasar a watan Nuwamban shekarar 2019. Ms. Hidayat da ta riga ta kwashe sama da watanni 6 a gidan kaso saboda gudanar da ayyukan kare yanci cikin lumana. Ba ita kaɗai ce take huskantar jan kunnin ƙalubalantar aikin gwamnati na kakkaɓo jirgin Ukraine ba, wani babban bala'i da babu wanda aka kama da aikata wannan laifi. Iraniyawa da dama na huskantar hukuncin zaman gidan yari, kana wasu ma suna huskantar caccaka akan tofa albarkacin bakinsu game da rawar da jami'an tsaron ƙasar suka taka a wannan masifar. Amurka bata mance wahalar da mutanen Iran ke sha ba, ciki hadda Bahar Hidayat da wasu masu zanga-zanga yayin da suke yunkurin aiwatar da ƴancinsu na bil'adama. Amurka na ci gaba da jan hankalin gwamnati akan ayyukanta na cin zarafin bil'adama, tana kuma ci gaba da ɗora takunkumi akan jami'an gwamnati da suka hada da ministoci da alƙalai da jami'an tsaro da kuma shugabannin soji masu danne haƙƙin jama'a. Haka zalika take ci gaba da gangamin matsin lamba akan hana gwamnatin samun kuɗi na aikata muggan ayyuka a waje da cikin ƙasar Iran ɗin. Kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa, duniya ta zuba ido tana kallo, kana yayin da gwamnatin ke ci gaba da gallaza wa mutanen ƙasarta lokaci mai tsawo, ba za mu zuba ido mu yi shiru ba. Amurka za ta taimaka wa mutanen Iran da aka daɗe ana danne musu haƙƙi. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Yamai.